Africa VOA ke gabatar da wannan shiri na musamman daga ofishin sashin na Abuja akan mitoci 16, 21 da 25 sai ta yanar gizo akan voahausa.com ko sashinhausa.com kazalika za ka iya sauraron mu ta gidan rediyon amfani Fara'a Niya Sarauniya da Dalon a Jamhuriyar Niger sai ta Alfa Radio a Kumasi Ghana masu sauraro barkanku da dawowa wannan shiri na musamman da ni Madina Dauda zan gabatar daga nan ofishin muryar Amurka na Abuja a shirin za a ji cewa akalla mutum 150 ne suka rasa ransu a Niger sanadiyar amai da gudawa
kuma fiye da mutane 1000 sun kamu da cutar a jihar Niger ba karamin tashi hankali bane
hukumar yara ta majalisar ɗinkin duniya UNICEF ta bada tallafin kafa makarantu dab da al'umma don amfanin dukkan yara
kenan proximity a kasu kusan uwayensu don ku rage musu zuwa da zuwa
masana sun ce rashin amfani da kayan da ake kerawa a Nigeria na ci gaba da haddasa koma bayan tattalin arziki
wannan modishin da ake Nigeria irin su ne ake yi America irin su ne ake yi Japan Korea da sauran wurare
yau Litinin muna da shirin zauren matasa na BOA da Nasiru Adamu Elhekaya kan gabatar zamu kammala da sharhin jaridun Nigeria farko a dakaci labarin duniya daga Washington DC
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe An kammala kada kuri'a zaben yan majalisar dokokin kasar Jamus yayin da alƙaliman farko suka nuna cewa ana kankan ne tsakanin jami'ar Christian Democratic Union masu matsakaicin ra'ayi ta shugaba Angela Merkel mai barin gado da jami'ar Social Democratic ta masu sassaucin ra'ayi Gwamna Armin Laschet na jami'ar Christian Democratic Union da ministan kuɗi mai barin gado da mataimakin shugabar gwamnati Olaf Scholz na jami'ar Social Democratic na fafutukar zama shugaba na ƙasa mafi ƙarfin tattalin arziki a Turai yayin da Merkel ta sauka bayan shekara 16 a matsayin shugabar gwamnati. Sakamakon farko na jin ra'ayin jama'a da kafar yaɗa labarai ta ƙasar ARD ya nuna duka ɓangarorin biyu sun samu goyon bayan kashi 25 cikin 100 yayin da alƙaliman zaɓe na biyu daga gidan talabijin na ZDF ya fitar ya ce jami'ar Social Democratic tana kan gaba da tazarar kashi 26 zuwa 24 cikin 100 daga binciken biyu sun nuna jami'ar Greens mai kare muhalli da shugabanta Annalena Baerbock a matsayin na uku tare da kusan goyon bayan kashi 15 cikin 100 ana sa ran sabbin zababbin yan majalisar dokokin za su kafa gwamnatin haɗin gwiwa wanda hakan ke nufin za a iya ɗaukan makonni kafin a yanke wanda zai maye gurbin Merkel babu wata jam'iyya da ake sa ran za ta samu rinjaye yayin da kuri'a jin ra'ayin jama'a kafin zaben ta nuna cewa duka jam'iyyun suna da goyon bayan kashi 30 cikin 100 jalad gwamnatin Taliban a kasar Afghanistan ta nemi kamfanonin jiragen sama na kasashen waje da su dawo da jigilar jiragen sama na haya don sauka da tashi a Kabul tana cewa an warware matsalolin filin jirgin saman babban birnin kasar kuma filin jirgin saman ya koma aiki yadda aka saba kungiyar masu keshin islama ta sake karba iko da kasar da yaki ya daidaita a tsakiyar watan agustan da ya gabata bayan rugujewar gwamnatin afghanistan masu samun goyon bayan kasashen yamma yayin da sojojin amurka da na kawayenta suka fice daga afghanistan wanda ya kawo ƙarshen kusan shekaru 20 na shigar su rikicin a rufe filin jirgin saman kabul ga jiragen haya gaba daya a lokacin da ake kokarin gaggauta kwasar dubban yan kasashen waje da yan afghanistan da ke cikin hadari biyo bayan kwace iko da babban birnin kasar da taliban ta yi filin jirgin saman wanda ya lalace lokacin da ake cikin rudanin kwashe mutane tun lokacin an sake bude shiga adadin da aka takaita na taimakon jin kai da jiragen fasinja na haya da taimakon kwararru musamman daga kasar qatar labarin yana zuwa muku ne daga nan sashin hausa na muryar amurka a birnin washington dc jiya da sakataren tsaron cikin gida na amurka Alejandro Mayorkas da gwamnan jihar texas Greg Abbott sun kafsa kan batun aiwatar da dokokin shige da fice na kasar bayan da dubban yan shiranin kasar haiti suka yi cinkoso sannan aka kwace su daga kan iyaka amurka da mexico ta garin del roy na jihar texas Mayorkas a cikin hirar da aka yi da shi a shirin Fox News Sunday ya kara irin matakan da gwamnatin ƙasa ta ɗauka game da rudani a kan iyaka kamar yadda ya dace da dokokin tarayya kuma daidai da abin da ya ce ɗaya daga cikin al'adunmu da muke alfahari don ba wa 'yan shiranin ƙasashen waje izinin shiga Amurka don neman mafaka da tsaro daga hargitsi a cikin ƙasashensu. amma Abbott wanda ya dade yana sukar matakan da hukumomi a Washington ke dauka kan dubban yanci ran da kasar Haiti da Amurka ta tsakiya da suke tsallaka iyakar kudu maso yamma zuwa jihar sa ya ce mayukas da shugaba Joe Biden sun yi watsi da duk wani tsinkaye na tsaron iyaka kuma a maimakon haka sun aika sako ga duniya cewa iyaka a bude take Abbott ya yi magana ne a wata hira ta daban a cikin shirin Sojojin kasar Sudan sun faɗa jiya Lahadi cewa sun yi nasarar dakile wani kutse da sojojin kasar Habasha suka yi akan yankin iyaka tsakanin kasashen biyu. Wata sanarwa ta sojojin ta ce an tilasta wa sojojin Habasha su ja da baya daga yankin Umul Baratid ba tare da yin ƙarin bayani ba. Shugaban sojojin Sudan Jiran Abdul Fattah al-Burhan ya ce dawa 'yan jarida cewa lamarin ya faru ne a ranar Asabar da ta gabata. Ya ce ya nuna yadda sojoji ke kare ƙasa yayin da aka yi yunkurin yin juyin mulki a Khartoum a makon da ya gabata. Mai magana da yawun sojojin Habasha Colonel Getnet Adani bai mayar da martani ba nan take da aka tambaye shi. Tsohon sojan ƙasar Rwanda Colonel Kionis Bagosora wanda ake gani a matsayin wanda ya kisa kisan kiyashin 1994 inda sama da 'yan ƙabilun Tutsi da Hutus 800,000 da suka yi kokarin kare su aka kashe su ya mutu a wani asibiti a kasar Mali a ranar Asabar. Dansa Achille Bagosora ya sanar da mutuwarsa ne a wani sako da ya wallafa a shafinsa na Facebook yana cewa Allah ya ji kanfafa. Bagosora yana zaman gidan yari na shekaru 35 bayan da kotun hukunta manyan laifuka ta kasa da kasa ta Rwanda ta same shi da laifin cin zarafin bil'adama.
Saurara yanzu zamu shiga babin rahotanni a rahotanmu na farko daga jihar Neja na bayyana cewa kimanin mutum 150 ne suka rasa ransu sanadiyar kamuwa da cutar amai da gudawa hukumomi na cewa sun dukufa don shawo kan annobar daga Mina Mustafa Nasiru Batsari ya aika mana rahoton
Kwamishinan kiwon lafiya na jihar Niger Dr. Muhammad Makosidi ya ce kusan dukkanin kananan hukumomin jihar Niger guda 25 an samu bullar wannan cuta a wannan shekara
a yanzu ban yi cewa ga local government za a kiyaye bincike cewa ba su samu mutum guda ko biyu ba muna da kusan mutane da suka kashi kusan 1,000 zuwa 1,500 da suka kamu da wannan ciwo wanda canjin yanayi mutane tsaftan kai da na muhalli ya zama wani abin kakagida da mutane ba sa son shi.
Malam Yusuf Ladan na ɗaya daga cikin masu sharhi akan al'amuran yau da kullum a jihar Niger ya ce matsalar fa ba ƙaramar matsala ba ce.
Annoba da a hukumance ake cewa ta kashe mutum 150 kuma fiye da mutane 1,000 sun kamu da cutar a jihar Niger ba ƙaramin tashin hankali ba ne. Ko a hukumancen wa'innan alƙalumma ba wai na gaskiya ba ne domin akwai wasu ƙauyuka da ba sa cikin lissafi sam-sam-sam. Saboda haka gaskiya akwai jan aiki gaban mahukunta da kuma al'umma gabaki ɗaya na ganin cewa mun tashi tsaye domin ganin cewa mun yi nasara akan wannan cuta.
Amma akwai buƙatar ka ga ko ƙungiyoyi sun shigo ciki don faɗakarwa?
Na'am, a wannan kan babban aiki ne ga kowa ma ba ma al'umma ba da ƙungiyoyi da su kansu shugabannin al'umma. Ya kamata su tashi tsaye domin wayarwa da al'umma kai game da yadda wannan cuta yake yaduwa da kuma yadda za su yi su kare kawunansu.
Ko baya ga matsalar rashin tsaftar muhalli ma matsalar ambaliyar ruwa da aka samu a bana ya taimaka wajen ƙara ta'azzarar wannan cuta ta amai da zawo inji masana kiwon lafiya a jihar Niger Mustapha Nasiru Batsari muryar Amurka daga Mina a Nigeria.
A jamhuriyar Niger hukumar yara ta majalisar ɗinkin duniya UNICEF ta ba da tallafi inda a yankin da magaran za a kafa makarantu daf da gidajen al'umma. Wannan dai na da zumma tabbatar da cewa kowa ya samu ilimi ba tare da barin kofar wani uzuri ba. Tamar Abari ta aika mana da rahoton.
Kimanin makarantu na kusa da dalibai wanda ake ce ma College de Proximity guda 6 ne za a buda a nan da magaran don daukar nauyin daliban da ke fuskantar waɗannan matsaloli. Muhammad Maniru Ayumi shine jagora a karamar hukumar ilimi ta nan da magaran wanda ake cewa EPF yayi karin haske kamar haka
da farko dai zan ce abin da yasa aka yi proximity saboda yara da yawa a kauye an kai su CEG ta yadda suke daga garin su zuwa CEG ta yawa akwai da suke wajen kilo 20 ko da rana to yau da gobe ne ai abin ya ishe su su bari don saboda a rike su su samu su ma kamar ɗan babban gari shanskin za su yi la kula su kare shi yasa aka ce za a yi kiran college da proximity kiran proximity a kasu kusan uwayensu don ku a rage musu zuwa da zawa
yanzu haka shirye-shirye na girka waɗannan makarantu tuni suka kankama malamai ne na musamman aka ɗauka wanda aka ba horo su ne za su kula da waɗannan makarantu
a bana mata fara ba aiki amma dai kowace community ne za a yi kiranta sun bada gurin da za a yi kiranta amma daga gobe wallahi su kwana 10 kwana 20 akwai mushina da aka saba na za ka sa cikin wannan college za a ba su horo mushina ne dama kurarru aka dauka kuma za a kara musu karfi a bisa abin da za su koya kun sani sarai an yi ibadar sunta an sanya wannan mushin da aka dauka mushina ne wanda dama aka ce sun iya kurarru ne wanda suke position F a kita ko kenan wanda ba su da matsala ba
Gali Dauda shine magatakarda na kungiyar malaman makaranta na nan da magaram cewa idan aka bi dukkan mata kan da aka gindaya za a ciwo kan waɗannan matsaloli
to kamar da kan indai yanda aka bada hujjoji da yanda aka dalilin da yasa aka kawo wannan abu in Allah ya sa an tsaya an aikin an ba abu muhimmanci an dai matakan an bisa daidai yanda ya kamata wayan za a shaye musu hawayen su amma kuma tsarin ne jama'a ga musa akwai su mu muna da gonanta wajen tsari wajen aikata ne muke da san rai da wani muna huci da wani kenan muke kira a wannan gaman in Allah ya in an yi za ku ga tore da gobe kuma ran bu na sora uwan yara kowa ya hankalta ya sa ido busan karatu shi ba duk ina abin da za a cika duk condition za a cika gwamnati wanda daga wani zai cika ko magabata na kolon za su cika tinke uwan yara mu mu hankalta ba san ka gurin wasu tutansu ta busan ta yi karatu yaran su to abin ba zai cin inda ake so ba kenan wannan uwa ne wanda kowa nashi zai kakaso in ana so wannan aji da aka yi a samu magana kuma an yi haka kai ina ji insha Allah wannan shekaru kalilan hudara da tsiko na karatun yara zai dan rage
malama Sakina ta garin malamawa ta ce ita ga nauce ba jiyau ba irin wannan matsalar ita ce ta hana yaran su ci gaba da karatu
mu wallahi da ta mu kyau yau suna da kwal in suka yi nisa in aka so wani gari matsala ce can babu gurin zama yaran da yawa suka bar lako saboda irin wannan matsala amma muka samu aka yi ta a kusa ai min ji dadi wasu sun kai ta burada da duddun mu shi ne ko wasu likitoci ne ko bare mu dai mu sa zama wani abu
tamar habari murya amurka daga damagara a jamhuriyar Niger
muryar amurka ake sauraro a shirin hantsi daga Abuja masana kan lamarin tattalin arziki a Najeriya sun ce dabi'ar rashin amfani da kayan da ake kerawa a cikin gida na daga dalilan da ke kawo tarnaki ga ci gaban tattalin arzikin amfani da kayan da ake kerawa a cikin gida zai rage damuwa da neman kudin ketare kuma hakan a ƙarshe zai kawo rangwamen farashin kaya ga rahoton Muhammad Nasir daga Sokoto
sau da yawa gwamnatin Najeriya ke fitowa da shirarruwa da aka tsara aiwatarwa don samar da ci gaban kasa amma a ƙarshe ko da an aiwatar da su tasirin su ba zai kai yadda aka tsara ba saboda wataƙila tangarɗin da aka samu wajen aiwatar da su alal misali shirin nan na bada tallafin noma wanda ake kira Anko Borrowers wanda gwamnati ke magungabanta kashe kuɗi naira biliyan 300 wajen taimakawa manoma fiye da miliyan 3 a Najeriya amma kuma har yanzu idan talaka ya je kasuwa sayan abinci zai tar garaje da yau a wajen bunƙasa fasahar ƙerike da ma gwamnatin Najeriya ta kudurci zamawa cikin sahun gaba abinda wataƙila yasa ta kafa hukumar nan mai kula da zayyane-zayyane kerawa da kuma harhaɗa motoci ita dai wannan hukumar a cewar babban daraktan ta Jelani Aliyu yanzu haka tana da manyan masu saka jari da suka zuba kurɗi har naira biliyan 500 kuma tana iya kera motoci 400 a tsawon shekara sai dai inda batun yake masayan motocin
dan ana maganar motar da aka yi Najeriya mutane suna tsammanin su wata mota ga ta Najeriya kwasassa amma ba haka ba eh wannan motocin da ake Najeriya irin su ne ake yi America irin su ne ake yi Japan Korea da sauran wurare
ko a makon jiya ministan kimiyya da fasaha kere-kere na Najeriya Dr. Ogunnaya Onu ya ce kasar tsaye take domin zamawa cikin sahun gaba a hawjin kimiyya da fasaha kere-kere to amma masanan tattalin arziki na ganin cewa an kaucewa turbar da za a hau don samun kwalliya ta biya kudin sabulu Bashir Muhammad Acida masanin tattalin arziki ne a Jami'ar Usman dan podio da ke Sokoto
tun lokacin da Najeriya ta shiga cikin wannan kungiya ta kasuwanci ta duniya masana'antunta sun ci baya saboda wannan yarjejeniya ta ba da dama ga kayayyaki na manyan kasashe da duduna baki ɗaya su iya shigowa a cikin kasar Najeriya da sauran kasashen duniya wanda masana'antun cikin kasa suke iya taka rawa a cikin kasa haka ma masana'antun kasashen waje suna iya yi kaga wannan abu yana ɗaya daga cikin abin da ya kawo ci baya da haɓakar wato masana'antu da samar da ayyukan ga mutane masana'antun mu da ba su iya wato karawa da waɗannan kasashen waje saboda abubuwa kamar yadda zan faɗi amincin kaya abu na biyu kuma farashi to kaga anan ba mu iya da su
masu kera motoci a Najeriya na ganin akwai hanyoyin da idan an bi su wataƙila za a samu biyan bukata
ma'aikatan da ke karkashin federal government su rika sayan motocin da ake Najeriya ma'aikatan da ke karkashin state government su ma su rika sayan motocin da ake Najeriya makarantun ne federal state da private ya kamata su ma su rika sayan motocin da ake Najeriya saboda ana yin su kuma yanzu matakin da muke mun fara hada motocin da ke aiki da lantarki
to sai dai masana tattalin arziki na ganin abin ya wuce yin hakan kadai
gwamnati dole ta shiga ta tsaya na daya a bada kariya ga waɗannan masana'antun namu waɗannan masana'antun da suka shigo cikin ƙasa ko kuma aka kawo su to dole gwamnati ta karfafa su ta dole da farko a samu matsaloli mutane kafin su fahimci kayayyakin su fara sayen su su gane amincin su saboda irin wancan tunanin da aggare su na cewa babu kayan da yake aminci irin na ƙasashen waje
masana dai na ganin cewa da za a gwada aiki da shawarwarin da suke bayarwa da watakila za a samu biyan bukatu a fannoni daban-daban Muhammad Nasir Murir Amurka daga Sokoto a Najeriya
a gaishe ka Muhammad Nasir da miliyoyin masu sauraron muryar Amurka so hudu a wuni ga shirin mu na gaba
Zauren matasa Masu sauraro barkamu da dawowa sabon shirin zauren matasa na BOA dake taɓa abubuwan da ke cewa matasa tuwa a ƙwariya da hanyoyin da za a magance ƙalubalen da ya haɗa da yaƙi da jayayyaki shan miyagun ƙwayoyi bangar siyasa har ma da masu shiga satar mutane a sabon shirin zauren matasa na BOA za mu ci gaba da tattaunawa da matasan ne kan kyawawan ɗabi'u na kaka da kakanni da ke zama mizanin tausayawa juna da ɗabi'u na gari gaskiya da riƙon amana matasan da suka haɗa da Yaƙu Yakubu Yobe Yusuf Abdulrazak Shamsuddin Ilyasu Abubakar Musa Saulawa Ibrahim SD Kuswa Zaria Sambo Jibrin Sambuja da Adamawa Hawa Abubakar Anas Sani Kafinta Buhari Yunusa Kumriya da Kabiru Idris sun bayyana ra'ayinsu a zauren da ya zauna a ofishin muryar Amurka na Abuja
al'adun Hausa da sauran al'adun mu na asali da muke da su suke yin fina-finan amma idan ka dubi fina-finan sai kaga zahirin fina-finan ba wai al'adun namu asali aka dauko ba an dauko wani abu ne daban wanda yara yanzu zaka gani yaro ne ya taso hakan nan a gidansu dan karramin yaro ne amma ya sani waye dai ka siya mai ice cream shi wanda da baban shi ma zai dawo musu da yalon bello na gida su karɓa su ci amma na yanzu in ka kawo mai ba zai ci shi bai ma san ma wannan abun ba su babu ƙawazuci yaro ba zai yi haƙuri da abu kaɗan da yake samu ba tun yana ɗan ƙararrami to idan ya fara tashi yana tashi yana ganin kuma wannan al'adun da yake gani a fina-finan na Hausan ma gida kenan sannan a tsallaka yana kallon India da American film sai kaga al'adun yaro da kansa suna canjawa duk da yana ganin mahaifin shi fa ga irin shigan da yake yi ga irin ko kaya za ka saya mai na sallah in ka je za a kai shi gurin tela mai dinki sai mun nawa fa shi fa rigar kanti yake so da wandon kanti saboda ya sa a jikin shi to ka idan ya girma ya fara saya da kanshi ba zai iya dawowa kan wannan abin da kai kake sawa ba yana ganin wai naku ne kauyanci ne wannan shi yanzu ku da ne kuke sa wannan shi kuma yanzu a wannan zamanin ba zai iya sa ba
idan ma an ce menene sarki goma zamani goma ba kuma amma dai gaskiya shi suka sa ba za a kamanta ice cream da gautan bello ba ne alaji ke zuwa da kai kana ta dace
wato ni abin da nake gani ya kawo duk yawancin gukuwa da sha'adun mu yanzu na farko dai akwai ko a makaranta za ga malamai ana so su fara koya ma yara karatu da sauransu da yaran uwa da irin wani al'adun da sauransu to tun daga makaranta nan tun daga primary school nursery school tun daga nan yanki ake cikin wasu al'adun bayan nan kamar da shi shugaba ya ce magana akan maganar MPM
me ya kamata masu ilimin mu amin masu ilimin mu da masu kudin mu su kanun jari a ciki mai karfi tunda su yawanci ɗan fina-finan nan kasuwa suke nema yawanci in suka san harkar su kudin su a ciki suke samu riba to in ba a zo aka san hannun jari a ciki ba akai harkar gadan-gadan ba ta yanzu za mu ɗauko al'adun mu lafiya dari bisa dari ba to da yawanci za mu ɗauko kamar da shugaba yake magana ƴan ƙirƙire da sauransu inda za mu tashi a unguwa za a ga zai gyara da kasuwa za a ga wannan aluga an san mai kayan shi an kai mai gida amma aluga ga shi ba bare ko ne ka ji wannan yawanci duk mun zo mun san wannan ba din ce mun ke faruwa kenan bayan nan za a ga unguwa
da kari da lafiya abin da nake so ne karin haske a game da shi wannan maganan na ji bayanan ƴan uwa to amma dai ni abin da nake so ne dan nakan kauce zan kauce daga maganganun da suka yi a menene kaucewa shine ka ni na fi hasashen su sauran iyayen namu su ne yanzu suke karanci wayanda za su samu kan wannan turba din menene karancinsu a da kamar yanda sauran ƴan uwa suke magana akwai lokacin da za a ga an fito da daro makota ne da wancan gidan da wancan gidan da wancan gidan sukan fito su ci wannan abinci to amma yanzu kuma abun ya gagara menene to ya kawo wannan abun to ni ina ci zargin cewa yanayin karancin wayannan tsofaffin da ba su daura mu akan irin wayannan abubuwan ba domin kuwa idan muke la'akari da yanzu za a ga cewa mutum ba ma zai so ya nama kila ba ma zai so na makocin shi ma a ce ya ji kanshin wannan abu sai a cike shi a shige can kuryan daki a je a ce to ayi a uwar gida ki soye wannan naman cikin yanda ko da ma yanda ma wani ba zai ji ba to kaga cewa ire-iren wayannan abubuwa
wannan ya zama wani labarun da na yanzu hatta jama'a watsin ba Ibrahim SD kuskwake nan ana sani kafin ta kai man na san kana da ra'ayi kan wannan
cewa haka ne Alhaji to ni a ra'ayi na kamar yanda ake cewa al'ada to a kowace irin al'ada kamar hanjin jimina ne akwai na iba akwai na zubarwa dan haka dole ne mu duba mu ga al'adun wayanne ne masu kyau su zamu wara mu rinka amfani da su wanda ba su da kyan dole mu ajiye su a gefe kamar yanda ake fadan misali kamar tarbiya ne a gida zaka ga a halin da ake ciki yanzu zai yi wuya kaga an hada wa yara kwano da yawa na abinci kowa za a sa masa nasa daban ne yaran nan inda san samu ne kamar yanda muke ji zamanin iyaye da kakanni aboki ma ba zai ci abinci ba sai ausi ya kira abokinsa sun ci tare to kaga ji yanzu babu irin wannan abubuwan a unguwa kowa in ma wani guri za ku je da abokinka sai ka jira shi a waje ya ci abincinsa a gida ya fito ko baka ci ba ba ruwansa ko tafi to kaga duk irin wannan mun riga mun saki al'adun mu masu kyau da kuma zumunci ma mai karfi wanda yake kyautata mu'amalar al'umma Hausawa to gaskiya muna da ki yana da kyau a ce mai gyara yana da kyau duk matashin da yake da kaka ya je ya rinka zama da kakan nan nasa yana tunatar da shi wasu abubuwa da bai sani ba wannan yana da kyau
lalle ba shakka wannan maganar ma zumunci ina ga ta da muhimmanci don zaka taras wani in ya tafi birni misali ko ya taho nan Abuja ko da can da ake labarin mutum ya bace ya tafi Lagos ba za ka ga ya dawo ba shi ma sai watakila ko ya tsufa ko can gari ya masa zafi an dawo da shi ba zai rika tuna iyaye ga halin da suke cikiwa ba karku kana da wani abun faɗa ne
misali dangane da abun da ya shafi ko tabarbarewa ko kuma barin al'adu da misali ake yawan samu abun da ya zama ruwan dare misali a wannan lokacin ba ka iya kallon abubuwan kamar ta fuskoki da dama misali kamar bangaren irin abubuwan da mutane suke karantawa a cikin society kuma abin da suke kallo duka zai iya tasirin zuwa ga misali barin su al'adun nasu kamar yadda masu magana suke yi kamar abubuwan da muke kallo na fina-finai ko wasu abubuwa na kasashe waje kamar India ko wasu fina-finai dai wanda suka shafi wannan misali zai iya duka tasirantar generation din yaran da suke tasowa misali so sai ya zama suna kokarin adopting wannan system din nasu ne na kasashen da suke kallo ko abin da suke karantawa to ta wannan fuskan kenan so irin wannan misali in za a magance su ko wani abu makamantan haka to a reviving wannan abun yana kallon kaman yana bukatuwa ga zuwa a samar ma yaran kaman as basu strong condition tun daga ƙasa na sanin al'adun nasu tare da tarihin wannan al'adun. So in addibi amin kaman a matakin farko aka daura yaran a irin wannan matakin suka kafu zuwa har suka girma suka kai wani stage, so akwai lokacin da abun zai yi wahala ya fita a jikinsu. So a kuma suke irin wannan abubuwan, misali makaranta zai ce maka kaman in ka sana 2009-2010 an cire darasin tarihi a cikin syllabus din makarantun mu, to wannan zaka iya cewa yana da ife saboda darasin ka duba yana koyar da al'adu ne da abubuwa misali na tarihi, to daga nan yara za su iya tasirantuwa da abubuwa da yawa. Misali ba a yi in ka kalli adadin ɗalibai da suke halartar irin wannan misali. So sai kuma maganan gida wannan bayan makaranta wanda zai iya taimakawa wajen dawo da al'adu da kuma rashin barin al'adun, yaran su samu tarbiyya mai kyau da kuma riƙe al'adunsu. So wani lokacin gida kamar yanzu misali yanda ake ciki a halin wani misali dai sai dai godiya kawai, su kansu iyayen kan ba su da cikakken nutsu wanda za su tsaya su zauna da yaransu su koyar da su wasu abubuwa ko irin da ana irin wannan abubuwan ko ka tafi gurin kakarka ko wani abubuwan kamar haka ko zauna. So yanzu ba ka da ma nutsu wanda za ka je ka zauna ma ko ka kai ziyara wajen wasu wanda ya dace ka kai musu ziyara.
A wasu wuraren nan za mu dasa aya a shirin wannan makon. Makon gobe in Allah ya kai mu za mu daura daga inda muka tsaya. A madadin muryar Amurka, ni Nasiru Adamalika da na shirya kuma na gabatar da shirin ke cewa mu zama lafiya.
Assalamu alaikum.
Babangida Jibrin, kawo mana sharhin jaridun Najeriya.
Sharhin jaridin ne na yau da jaridar da Bangal, daya daga cikin manyan labaran jaridar Bangal na cewa shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya dawo Najeriya bayan da ya gabatar da jawabi a gaban zauren majalisar ɗinkin duniya a ƙasar Amurka. Jaridar Bangal ta ce shugaban Buhari ya dawo Najeriya ne tare da buƙatu ko ayyuka da babban sakataren majalisar ɗinkin duniya Antonio Guterres ya bashi na dawo da doka da oda da zaman lafiya a siyasar yammacin Afirka. Sai kuma jaridar The Nation, daya daga cikin manyan labaran jaridar The Nation na cewa yanzu haka an kungiyar Boko Haram 720 da suka yi saranda ne ake tsare da su a cibiyoyi daban-daban na tsare masu laifi da ke jihar Borno. Yanzu haka dai wanda suka yi saranda na hannun jami'an sojin Najeriya wanda ke tsare da su tare da fatan ganin cewa an sake su a nan gaba bayan an tantance su. Sai kuma jaridar Sahara Reporters daya daga cikin manyan labaranta na cewa yan bindiga sun kai hari a wasu ofisoshin yan sanda guda biyu da ke jihar Zamfara inda kuma suka sace bindigogi da albarusai. Jaridar Sahara Reporters ta bayyana cewa yan bindigan sun kai hari ne a garin Shinkafi. Kodayake kakatin rundunar yan sandan Najeriya CP Frank Gumba ya shaidawa jaridar cewa bai da masaniya game da wannan hari, sai dai wata majiya mai tushe ta shaidawa jaridar ta Sahara Reporters cewa jami'an tsaron soji sun maida martani tare da fitakan yan bindigan inda kuma suke kyautatan cewa walau dai sun halaka wasu ko kuma sun su mummunan rauni. Sai kuma jaridar Daily Trust daya daga cikin manyan labaran ta da cewa bincike ya nuna cewa wasu kamfanoni daga kasashen waje dake da nasaba da kamfanonin man fetur suna cikin wayanda suka bada toshiyar baki domin gudanar da zaben shekara ta 2019 da ya gabata. Kamfanonin dai an bayyana cewa sun bada toshiyar bakin ne ga kamfanin matatan man fetur ta kasa NNPC. Jaridar Daily Trust da ta ruwaito jaridar kasuwanci ta Bloomberg dake kasar Amurka da cewa wasu kamfanoni na Turai sun bada makudan kudade domin samun rijiyar man fetur, kudin kuma da ake kyautatan an yi amfani da su wajen gudanar da zabuka na kasa a shekara ta 2019. Zabukan kuma da ake ganin an yi amfani da makudan kudade wajen bada toshiya da kuma sayan kuru'u a Najeriya. Sai kuma jaridar Premium Times, jaridar Premium Times ta yi labari ne akan halin da musulmai yan kabilar Igbo ke ciki a yankunan nasu. Jaridar ta Premium Times ta bayyana cewa a kira da ta yi da wani dan kabilar Igbo mai suna Isa Okonkwo ya ce akasarin dan kabilar ta Igbo sun dauka musulunci addini ne na Hausawa, inda kuma ya yi bayanin matsalar da ya fuskanta a lokacin da ya gina masallaci a garinsu da ke Afu Ugu a jihar Enugu. Mr. Okonkwo dai yanzu haka ke matsayin darakta a kwalejin koyar da harshen Larabci da harkokin musulunci da ke jihar Ebonyi wato Kais. Babangida Jibrin, muryar Amurka daga Najeriya.
Masu sauraro, da wannan muka kawo ƙarshen shirin na musamman. sai can da yamma da karfe 4 agogon Najeriya da Niger abokan aikin mu a Washington DC za su shigo da shirin rana kafin lokacin ni Madina Dauda da na jagoranci shirin ke cewa mu kasance lafiya.